Bismillah.
Sai dai a baka ruwan zafi mai dan zafi kai zaka iya tsoma tawul din a jiki
halaba shi ka dinga danna jikinka da sauransu. Gaskiya yanzu na gani ko ai gofarin ya iyaye sukan ce a bata abinci ta ci, sannan yarinya ta kura da zirin tsarki, amma ban ji suna ce a masa wanka irin na da ba a masa wanka ba, amma ban san me dalilin su ba. Ni dai a wannan dalilin na suna ganin kamar saboda sun san yana kawo damuwoyi da dama ita da ciwon muka kamar typhoid, malaria da dai sauransu haka, sai su tashi. Kaga yarinya ba a yi suna ba, ta ce ciwon kai, ta ce ciwon kaza, karshe ma sai a yi suna ma ba ta da lafiya.
Suna na Fatima Adam, ina da yara hudu. To a gaskiya dai wankan jego dai kamar yadda aka sani a al'adance, idan kai ai wanfari gida za ka je ka yi wanka. Yawwa, to ni ma hakan ce ta kasance da ni, da na ai wanfari gida na je na yi wanka, kuma a gaskiya an mun wanka yadda ya kamata. Although dai a lokacin da ke ba sanin kai ba, kana ganin kamar ana maka mugunta ne da sauransu, a maka wanka da ruwa mai zafi da fashasshen ruwan tawul, a baka wani a ce ka shiga ka zo ka zauna akan wani aroban fenti teoriya ta shiganka, ga kafanka kuma a cikin wani ruwan zafin still, ka fito ga gaushi ga kunu mai zafi da dai sauransu da irin wannan abubuwa. So a lokacin gani kake kana wahala, she da sa ake maka, wanda ban tashi sannan hakan ba sai da na haihuwa ne biyu, sai na gane ashe wannan wankan gata ake min ba na wasa ba. Dan na ji daɗin da nake cewa da ana zuwa wankan gida a haihuwa ne biyu, ni kam da na koma. Idan kika aihu ko ina naki ya ansa kwankwaso baya cinya hannunki ke ko ina, to at least idan aka miki wankan aka dan daddanna miki jikinki da towel, wallahi ke kanki idan kika fito sai kin ji daɗi a jikinki, kin ji ƙarfi. Me yasa yanzu zaki ga mu yawanci baka je ko ina ba, kana fama da baya, kana fama da kwankwaso, kana fama da kafa? To rashin wankan nan ne yawanci yake jawo, especially wankan fari. Abu ne kuma da ke na al'ada ne, kin gane, to shi yasa ayin ba zai zama damuwa. Amma kika su sauran mutane, nisa ake ga makwabtanmu sauran ƴan uwanmu za ki ga suna yawon su, ba wata ma ba suwaita ba komai ba abin da ya dame su, kuma za ki gansu very healthy ba abin da ya dame su. Amma mu nan ki gwada barin jikinki mana ki gani, wallahi sai ki ga nan da nan kin fara wasu irin abubuwa, sanye shi ji kiki kumbura, sai ki ji kin fara kananan tari. To a gaskiya ni dai a gani na wankan yana da muhimmanci, amma dai ba dai cancan irin na da ba, dan baya baya dai.
Ni dai ko review na akan magana nan shine, shi dai wankan jego an ce ai ba wai wankan bane ka samu tsarki on time kuma ka ci abinci, shine jigon ba wai wanka ba. Wannan wankan ma a hawan jini ma ta da hawan jini yake, saboda zafin ruwan wasu ma kona su yake. To dan haka ni gaskiya view na shine a dai ci abincin ayi tsarki, amma wanka mai ruwa mai zafin nan gaskiya yana da illoli.
Akwai waɗanda duk aka yi musu
lokacin da nake yi,
za a sa ga ruwan zafi kana fitowa kuma ga wani ruwan zafin a saka kuma ka zo ka kwanta a gadan nama ko a sa maka karauni ka kwanta to shine din jiki to amma yanzu ba haka bane ai
to kwana nawa ake dauka ake a wancan lokacin
a wancan lokacin ko wata uku ne
wata uku ake wankan jego
wata uku kwana 110 nan amma kuma mutum iya da lafiya iya da karfi a jikin shi duk abin da mai jego za ta yi miki amma yanzu yaushe ake yi ka sha kunin kanwa ka ci abinci ka ci nama ka ci tuwo miyar kuka ka koshi ka sa man shanu da yaji kuma ka ci ka koshi to shi yasa suke da karfi amma na yanzu kan ina karfi kuma abincin da ba irin na yanzu ba
haka
na yanzu daban komai abu ya canja
to shi ko jariri a dadin ana yi mishi wanka da ruwan zafi ne
eh ana mishi wanka da ruwan zafi dan ya kama jikin shi
shi ma da irin ruwan tafashashshe ne ko kuma da ya aka mun wankan
shi ruwan shi ai in an ebo za a surka amma za a mishi ne da dan zafi saboda ya kama jikin shi kuma mara shi don saboda yawan fitsari kin ga wanda aka gasa musu mara ta ga su ba sa yawan fitsari sai da irin itacinan nan da ake ebowa a gona kaman su icen wanka haka da ake ebowa a sa a drone din wanka to shine dai kawai ake mishi saboda yaron ma sai ya kara lafiya
al'adar Hausawa kwanaki nawa ake dauka ake yin wankan jego
kwanaki 110 kamar inda gamba ta gaya miki wata uku ne
to kuma al'adar Fulani kwanaki nawa ake dauka
shekara daya da shekara biyu ne suka dawo shekara daya
wato sai a dauke mu da kai
idan su daga cikin da ciki in ya kai wata bakwai za ta fi gida ba za ta dawo ba sai ta shekara biyu to amma su ma sun ci gaba kan su ya waye shekara ɗaya su
yanzu haka
eh yanzu sai shekara ɗaya su suna yin wata shida
to a tsawon wannan watannin nan me ake yi wa mace
za ta shekara ce wata uku ko wata shida tana wanka safe da yamma da ruwan zafi za ta yi na wanka ha ko ki mata abubuwa haka kafin kuma su yi shiri shiri da wani san su suna da al'adu da yawa haka kamar yancin Fulani suna da al'ada da yawa kamar idan mutum ya gama wankan gidan nan dole gidan maza sai sun zo sun kawo kayan bacci do idan suka kawo kayan bacci do suka zo suka yi nasu abin da suka yi sai kuma sannan su kuma a sa ranan da za ta koma idan za ta koma daga wankan gida biki suke yi sosai koma abincin da ake ci da da yanzu ba zai ba ruwa abin da aka ci da shantiya aka zauna lafiya za ka ji da za ka je kai wankan safe da yamma kafin ka dawo ga ruwan daki ya kuma wuta ga kunin kanwa da yajin shi ga tuwo da yajin shi ga ruwan zafi jijje ka ci ba wani zaman sauran sai iska ko daya ga gado ne na kasa an sa wuta daga kasar shi an kawo tafi makaroni an dora akan gada in gani kin ga da bambanci da abin da za a yi yanzu da da
to me fa'idan yin irin wa'annan al'adun haka
sun fi mu kwari wanda suka yi da sun fi mu karfi sun da hula na yanzu ba kwari da sai kiba dai haka gashi nan kulla da yanzu abin da yake fara shi ba kwari kenan ba a damu da wanka ba ba a damu da mutum ya aiki kuma idan mace ta aiki ko wani irin sassa ko in ji da budewa suke sai ji sa a ku ci gari wa kula da mutum ba kuma a ci abinci mai kyau a yi wanka duka guda biyu ne suna tafiya ne a kwanciya in aka samu cin abincin ma ba wankan shi ma a kuma samu wankan ba cin abinci kuma ta biyu dai su tafi gaba daya ga cin abinci mai kyau kuma sannan ga wanka sai Allah mutum yana kwari ba kamar na da ba kamar ne yanzu ba Allah
to shi kuma jariri fa
a ranar malam ba haushe da an zama wankan jariri a kwarya ake
da ruwan zafi
tsawi eh da ruwan zafi a kwarya za a yi wanka da shi a kwarya kawo ruwa mai zafi a sa a mishi wanka a gaggasa shi da yamma a mishi da safe a mishi sai an yi kun wannan wata uku ne sai kullun sai a mishi sannan zaki ga ana debowa sai haka a jeji a kona ba ana ci mishi borin jeji to wannan uwa ce da kanta za ta tafi jeji da la'asar ta lifi kuskusku ko wanda ganye ta gani ko ta kusa da sa a kwarya ta kawo a zuwa a ruwan wankan insha Allah da yardar ubangijin da yaro ya tashi lafiya shi kalo so sai mai larura da wallawa sai Allah zai kare shi kina da irin wannan damuwoyin wallahi sai da tafi miki nan na ba yanzu
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki Allah
Bye. ila yau Shamsiya bace nisa ba ta gayyato mana likitan mata Dr. Hajja Muhammad inda za ta yi mana bayani akan wankan jego.
Wato shi wankan jego da iyayenmu na da kamar na da ba suke sawa ake wa yayin da mace ta samu haihuwa ana mata wanka da ruwa mai tafashasshen ruwa da ganye wasu ma da towel ake musu amfani da shi. To a gaskiya a zamanin da iyaye sun yi a rashin sani amma a yanzu da yake sai ya waye sai an fahimci illolin yin wannan wanka da wannan ruwa mai zafi tafashasshen ruwa da ba a debo shi a zuba mace wata ran haka an zubo tun daga tsakar ka har ya gami jikinta gabaki daya. A gaskiya illarsa tana da yawa, illarsa kuma amfaninsa yawa, domin kuwa kamar halin da ake ciki na zamanin da yanzu ga yarinya yar karama cikin fari sai kaga ta zo da hawan jini su cututtuka. To kaga yayin da mace take da hawan jini aka zo aka fara kwarara mata wannan ruwa mai dan karan zafi aka kaga zai tayar da hawan jini na wanda har zai sa ta shiga wani yanayi wanda kafin a ceto ta sai ila ma sai ikon Allah. Sannan kuma rashin wanda ma ba ta da hawan jinin wannan wankan wannan kwarara ruwan zafi da ake yi a bakar kai game jiki gabaki da zai iya sa mace ta samu hawan jini. Wasu kuma za ka ga a garin haka har su ce su kone kaga ana ta guje-guje a kasa asibiti illa ce ta wannan wanka na jego da ake yi da tafashasshen ruwa. A zamanin yanzu tun da har Allah ya sa an samu magunguna wanda idan mace ta haihu za a ba ki magunguna da an ba wani abu ne ba za a samu abin da za ta ci ya gina mata jiki shine amfanin jego ba ruwan zafi ba. Mace ta samu abinci mai kyau wanda zai gina jiki ta amfani da shi tana ci ga magunguna wanda za su kare ta daga kwayoyin cututtuka an bata tana sha ga magunguna na ƙarin jini an bata tana sha. To duk wannan sun wadatar ba sai an kai ga wani wankan rumbu ko wankan tawul da ruwa ta fasashe ba. A gaskiya rashin wankan jego ba shi ne yake sa jikin mace ya kumbura ba. Asali ma shi wankan jegon nan yana iya zamowa sala na wannan kumburin jikin mace yayin da aka zuba mata ruwan zafin nan yazo ya sai haddasa mata wata cuta to shine zai kai ta kumburin jiki. Kuma ai warin jiki ya danganta da yanayin tsafta ne. Idan mace tana tsafta za ki wankan ki da sosan ki da sabulu ki gyara jikin ki duk wani abu da zai fito a jikin ki ke zaman tocin kiyaye kina caccanja wannan musulun fadi da za a ce da kike amfani da shi. To ban ga dalilin da zai sa jikin mace ya wari ba shi dai kawai abin da aka bukata yayin da mace ta haihu shine ta samu abinci mai kyau mai gina jiki da kuma magunguna waɗanda za su kare ta daga kwayoyin cututtuka. Amma wankan jego ba shi ne yake sawa a ce mace ta samu ƙarfi yayin da mace ta wanka da ruwa ta fasashe jinin jikinta ya zuzzube kuma ta samu wani abinci mai gina jiki ta ci wanda zai dawo mata da wannan jikin mace da ai shi ma illa ne. Saboda haka shi wankan jego baya sa mace jikinta ya rashin wankan jego baya sa mace jikinta ya shika face ma ya ƙara jawo mata wata illa wanda zai kai ta ga samun wasu cututtuka.
Gaskiya a sakamakon faɗakarwa da jan kunne da ake wa mata yayin da suka zo antenatal wato awu kenan da kuma faɗa musu illoli da hatsarin da yake tattare da shi wannan wankan jegon, to gaskiya ana samun sauki sosai wajen samun zuwa asibiti da wannan illoli na sakamakon wankan jego.
To inda dai aka fi samun ƙalubale shine a ƙauyuka. Kin san su mutanen ƙauye kafin a ce ka juya ra'ayin mutum daga abin da ya gine da shi din sai a hankali. To su ma sakamakon faɗakarwa da ake da ilmantarwa da ake wa irin mata masu karɓar haihuwa a ƙauye wato TBS da ake musu su ma koyarwa don ce da kuma ana nuna musu yadda za su faɗakar da mataye idan sun je sun karɓa haihuwarsu su yi musu bayani akan lafiyarsu su ma dai gaskiya ana ɗan samun sauki amma ba kamar a cikin birane ba.
Masu saurare har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma ga Shamsiya da Likita ku shakata da wannan waƙar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon gani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin ya Allah. Ku gode kullu wanku
hirar da Shamsiya ta yi da wani likita da zai yi mana ƙarin haske akan shi wannan wanka na jego musamman ma tasirin sa akan jarirai inda kuma zai gabatar mana da kansa.
Sunana Dr. Muhammad Aliyu Uba, ina aiki a sashi na primary healthcare development agency. Gaskiya wankan jego ba abu ne mai fa'ida ba. Mata da yawa suna samun matsala idan bayan aihuwa suka je gida wankan jego. Matsalan da suke samu kuwa shi ne amfani da ruwan zafi mai nauyi yana sa mata su samu matsala na hawan jini, yana kawo ayewan jiki, yana exposing ɗinsu ta abubuwa da yawa na rashin lafiya. Ganin haka kuma ya shi yasa muka sa muke faɗakar da mata irin su guji wannan zuwa wankan gida jego. Sa'annan akwai abubuwa da yawa da yake kawo matsala wa mata idan suka tafi gida wankan jego. Akan sukan yi amfani da kamar kanwa, kunun sanu, duk waɗannan yana ɗaga hawan jini, yana ƙara hawan jini, ko yawaita cin gishiri yana kawo hawan jini ya tashi sosai sosai.
To ya yanayin ruwan da ya kamata a ce mace idan ta aihu ta yi amfani da, ganin cewa ka yi magana akan ruwa mai tsananin zafi yana haifar da bada illoli iri-iri.
Zahiri ruwan da ya kamata su yi amfani da shi ne ruwa mai dumi, ba wai tafashashen ruwa ba. Don mata akasari akan amfani da tafashashen ruwa, kuma suna amfani da ganye iri-iri, su rungu da sauransu, duk wannan ba faida ba ne, bai da wani advantage, bai da wani taimako da zai yi game da yanayin jikinsu. Simple ruwan ɗumi kawai da towel shi ya dace su yi amfani da shi, su dinga shafa jikinsu, su wanke duk inda ya dace. Kuma ka gama wanka, shafa mai su abin. Amma idan aka samu masu saurin kai suna amfani da tafashashen ruwa, wannan yana kona musu jiki, yana sa jini ya hau, yana kawo illoli da yawa wanda zai sa su samu matsala after aihuwa. We call it postpartum problems.
Likita, to idan zaka fayyace mana a cikin mata kashi 100 kashi nawa ne suke samun illolin nan idan muka duba irin kauyuka hakan nan, ko kuma in ce al'ada namu, an tubai da hankali akan cewa mace in bata yi wato wankan jego ba ma jikinta duk a dan yace yake.
Gaskiya mata a kashi 100 kashi kusan 47 suna samun matsaloli na yawan zuban jini, hawan jini, tsayewan jiki, duk waɗannan suna samu kashi 47 a cikin kashi 100 mata. Wannan gaskiya muna kokarin kiran mata su guji wannan al'amari. Particularly iyaye su fi so suke masawa lallai sai mata a bayan aihuwa sun tafi wankan gida. A gidan mace za ta iya zama ta yi jego inda bukatan wadda za ta taimaka mata, amma ba taimakon da zai zama mata illa ba.
Likita, mu koma ga 'yan yara wato jira-jirai, ya ake musu wanka? Su ma ganin cewa idan muka duba muka gani irin yanayin al'ada da kuma irin yanda mutane suke a da, sai ka gani su ma yaran ba a barsu a baya ba wajen amfani da ruwan zafi da kuma a ce a saka wannan, a sa manja, a sa mai a al'adance. Ya abin yake ne a naku bangaren?
Gaskiya muna kokarin kiran iyaye da mata da suka aihu da yin wanka da tafashashen ruwa ko ruwa ne zafi wa jarajirai irin akwai illa, saboda yana exposing ɗinsu to abubuwa da yawa, yana fitar musu matsaloli da yawa wurin buɗa hanyoyin jini da ke jikinsu, ya sanya musu patterns, ya samu matsaloli da yawa. Wa'innan abubuwan da yake faruwa kenan. Sa'annan yawaita amfani da ruwan zafin ma yara yana kawo damuwa da yawa, wanda zai sa yaro ya tashi cikin razana cikin dare, yana ɗan razana da sauransu.
To ta yaya ya kamata a yi wa jariri wanka?
Zahiri bayan aihuwa ka'ida ya kamata da zaran mace ta aihu, akwai abin da muke amfani da shi na olive oil, shi ake share jikin yaro a mai, a cleaning mai jiki, aka share mai jiki, aka gyara mai jiki, aka abin nan. Bayan awa 6 ko wani abu za su yi masa wanka da ruwan ɗumi, ruwa limlim, ba tafashashen ruwa ba.
Wato kana nufin cewa ba da zarar an haifi yaro ake sa mishi ruwa a jiki ba?
A ba da zarar aihuwa za a sa mai ruwa a jiki ba. Akwai olive oil da ake share mai, ya share mai jiki.
To me fa'idan amfani da shi wannan mai din na olive oil?
Fa'idan shi yana cleaning din dukkan datti da kuma dukkan wani abin nan, sannan zai tausasa wannan fatar kafin a exposing ɗinta to ruwan ɗumi. Idan aka ba yi amfani da wannan ba, irin zai iya kawo fatar ta kone, jijiyan jini, hanyar jini ya buɗe, exposing ɗin yaro ya samu matsaloli nan gaba. Idan aka yi mai wani bayan awa shida, za a iya mai wanka. Ya danganci ire-iren anguwa ko guri da muke da mutane su samu kansu. Wurare da yake da sanyi bai kamata a ce an exposing ɗin bayan awa shida ba. Ni irin nan aya ba matsala irin bayan awa shida. Za a iya mai wanka, a canza mai kaya in case sun ya ɓata jiki. Sannan akwai magunguna da muke amfani da shi, ba wai a yi ta farsa wa yaro da manja da kuma wuta a gasa cibi ko kuma na muna amfani da chlorhexidine cream, wanda ya dace idan bayan aikuwa yanka cibi shi za a sa. Wannan yana kare yaro daga samun matsaloli irin na tetanus da kuma sepsis. Na abin da ya dace a dinga amfani da shi duk mace idan ta aihu, za a ba ta chlorhexidine cream, sai amfani da shi safe yamma a dinga sanya mai. Wannan zai kare shi daga samun wani kwayoyin cuta.
Wasu suna ganin cewa idan in har ba a samu an yi ma yaro wanka ba, yakan haifar ma da yaro irin warin kashi da sauransu. Ina gaskiyan wannan lamari?
Wannan ba gaskiya ba ne. Exposing ɗin yaro to sanannen ruwan ɗumi yana kawo ruwa, yake shi yake sa yaro ya samu abin zaran tafashashen ruwa ya wuce kima yanda ya kamata, abin da zai je exposing ɗin yaro ya buɗa mai fata, ya buɗa mai hanyar jini, har ya shafi kashin yake sa wannan. Amma idan aka yi amfani da wannan olive oil ɗin, yana reducing dukkan waɗannan matsalolin. Fa'ida irin abin da ya dace kenan, ya amfani da olive oil a cleansing ɗin yaro, haka mai aka cleansing ɗin shi kafin nan daga baya za a iya mai wanka.
To likita, muna godiya da wannan dama da ka bamu.
Masu aikin jinya wato nurses su ma sun kara da cewa a gaskiya maganar wankan jego a da kan iyayenmu sun yi lokacin cututtuka ba su yadu ba, yanzu abin ya riga ya zama zamani. In mata tana da hawan jini ba a sani ba, za a iya mata wankan jego ta je jininta ya hau ta fara waduwa, wata kuma jininta ya yi kasa. Yanzu har ga Allah a yanzu kan mu ba ma yadda mata ko da aihuwa ta yi a mata wankan jego bare a rungu ana shashafda mata. Abinda ya dace mace in ta aihu ta yi shine ta kula da kanta, da irin abincin da take ci, da irin yanayin yanda za ta kula da jikinta. In ta aihu za a duba a tabbatar, a gida ta aihu za a tabbatar a nemo nursing ta duba a ta karu ko ba ta karu ba. Mata na aihuwa za a iya daukan ta a kai ta asibiti a duba a ga ta karu ko ba ta karu ba. In ba ta karu ba, akwai shawarwarin da likitocin lafiya za su iya ba ta. Ga yanda zaki yi, ga irin abincin da zaki ci, ga nonon ki zalla, shi zaki ba danki ya sha, kar ki ba shi ruwa sai ya kai wata shida. In kuma asibiti ne su sun san wannan shawaran da za su bata. Amma har ga Allah a yanzu a wannan zamani da muke ciki kan, in mata ta aihu bai dace ta yi wankan jego ba. Ruwanta da ta saba wanka da shi za ta yi amfani, da kuma abinci lafiyayyen abinci shi ne za ta yi amfani da shi.
Jama'a, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Da fatan kun amfana da darussan da ke ciki. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na tare da bakin da shirin za a Aminu Saji, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Jama'a, a huta lafiya.